This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Shugaban kasar Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana nadin Mark Burnett, wani mai shirya shirye-shiryen talabijin wanda ya taimaka wajen sake gabatar da Trump din ga makallatan talabijin na kasa tare da shirin The Apprentice a matsayin wakilin musamman a kasar Burtaniya a cikin gwamnatin sa mai zuwa. Trump ya bada sanarwa a jiya sabar cewa tare da ficen da yayya shanin shirye-shiryen talabijin da kasuwanci, Mark zai kawo wani salo na musamman na diplomasiya da kuma samun amincewar kasa da kasa a wannan muhimmin matsayi. Burnett, wanda aka haifa a London, ya taimaka wajen shirye wasu shahararrun shirye-shirye kamar Survivor da The Voice, amma watakila an fi sanin sa kan taronsu da Trump domin shirya The Apprentice, wanda aka fara watsawa a gidan talabijin na NBC a shekara ta 2004. A can baya, Trump ya kasance sananne a cikin sana'ar gidaje tsawon shekaru, to amma shirin ya sake taimaka masa wajen ɗaukaka sunansa. Trump ya yanke hulɗa da NBC a shekara ta 2015. A wannan shekarar ne kuma ya kaddamar da takararsa ta farko ta shiga fadar White House. Zaben Burnett ya ci gaba da nuna yadda Trump ya cika gwamnatinsa da mutanen da suka yi fice a fannin aikin talabijin ko siyasa ko kuma duka biyun, ciki har da zaɓin da ya yi na sakataren tsaro Pete Hegseth, tsohon abokin haɗin gwiwa a gabatar da shirin Fox and Friends Weekend, da kuma tsohon ma'aikacin gidan talabijin kuma ɗan takarar majalisar dattawa da bai yi nasara ba a jihar Pennsylvania, Mehmet Oz. Rundunar sojin Isra'ila ta ce wani makamin roka da aka harbo daga ƙasar Yemen ya faɗa a wani yanki na birnin Tel Aviv, inda ya raunata mutane 16 a jiya Asabar. Daga bisani kuma, 'yan tawayen Houthi sun sanar da kai hari ta sama a Sana'a, babban birnin ƙasar Yemen da ke hannun 'yan tawaye. Amurka ta yi kirarin kai harin na Sana'a, kuma ta ce ta aukawa cibiyoyin Houthi. Harin na Tel Aviv ya zo ne kwanaki kaɗan bayan harin da jiragen saman Isra'ila suka kai a Sana'a da birnin Hodeida mai tashar jiragen ruwa a matsayin martani ga hare-haren da ake kai wa Isra'ila. 'Yan Houthi sun kwashe tsawon watanni suna kai hari kan Isra'ila don nuna goyon baya ga Falasɗinawa a Gaza. A cikin Gaza kuma, hare-haren baya-bayan nan da Isra'ila ta kai sun yi sanadiyar mutuwar yara 12 a daidai lokacin da yakin da Hamas ya shiga wata na 14. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Asabar, ɗaruruwan tsaffin sojojin Siriya ne suka gabatar da kansu ga sabbin shugabannin ƙasar a karon farko tun bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad, domin amsa tambayoyi kan ko suna da hannu wajen aikata laifukan cin zarafin fararen hula, domin yi musu musaya da afuwa da komawa cikin rayuwar fararen hula. Tsaffin sojojin sun yi tururuwa zuwa wani babban ofishin jam'iyyar Assad ta Bath a Damascus, wadda ta yi mulkin Siriya tsawon shekaru 60. Matambaya daga cikin tsaffin 'yan tada kayar bayan da suka sami kwace iko da Damascus a ranar 8 ga watan Disamba sun gana da tsaffin sojojin tare da ba su jerin tambayoyi da lambar rijista, an kuma ba su damar su tafi abinsu. Wasu daga cikin dakarun rusasshen rundunar sojin da jami'an tsaro da ke jira a wajen ginin sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa sun shiga cikin sojojin Assad ne saboda samun kuɗin shiga na wata-wata da kuma shirin kula da lafiya kyauta. Faduwar gwamnatin Assad ta zuwa mutane da dama da mamaki, a yayin da dubun dubatar sojoji da jami'an tsaronsa suka kasa dakile 'yan tada kayar bayan. Yanzu da 'yan tawayen suka kwace mulkin kasar, kuma Assad yana gudun hijira a Rasha, sabbin hukumomin suna gudanar da bincike kan ta'asar da sojojin Assad suka aikata da manyan kaburbura da jerin gidajen yari da sojoji da hukumomin leƙen asiri da na tsaro suka yi ƙaurin suna na amfani da su wajen azabtar da jama'a da kisan gilla da kuntatawa. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ce kasarsa na goyon bayan kudirin kasar Habasha na samun sararin kaiwa ga teku ta hanyar tattaunawa da kuma mutunta dokokin kasa da kasa da makwabtan kasashe. Macron na jawabi ne a jiya Asabar bayan wata ziyarar aiki ta wuni daya a birnin Addis Ababa, inda suka tattauna kan dangantakar kasashen biyu tare da Prime Minister kasar ta Habasha Abiy Ahmed. A yayin wani taron manema labarai, Macron ya yi marhabin da yarjejeniyar Ankara da Jamhuriyar Demokradiyyar Habasha da kuma Tarayyar Somalia suka cimma ranar 11 ga watan Disamba. A cikin yarjejeniyar da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya shiga tsakani, shugabannin Somalia da Habasha sun sake jaddada mutunta juna da sadaukar da kai ga yancin kan juna da haɗin kai tare da mutuncin yankunansu da kuma ka'idojin da aka tanada a cikin dokokin kasa da kasa na Majalisar Dinkin Duniya da kundin tsarin mulki na Tarayyar Afrika. Bangarorin sun kuma amince da fara tattaunawa nan da watan Fabrairu kan cikakkun bayanai game da hanyoyin shiga teku na Habasha. Kuma Turkiya za ta taimaka wajen gudanar da shawarwarin na sulhu, kuma za a kammala tattaunawar tare da rattaba mata hannu nan da watanni hudu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, mi adalai karmi da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tun da ke tawo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a inda ɗabi'ar cin zarrafi da tsangwama tsakanin matasa a kafofin sada zumunta ke ƙara kamari a watannin baya-bayan nan, lamarin da ke kai ga wasu matasan fadawa hannun gungun mutane a group-group suna ƙarfafa musu gwiwa su kashe kansu kuma su yada kai tsaye duniya ta gani sakamakon wallafa wani abu da ake kallo a matsayin mara kyau. Rubutu ko tura faifan bidiyon tsiraici ga wanda suke soyayya da shi ko ita. Ni shirin na wannan mako ya ɗauki maudu'in neman mafita mai ɗorewa ga matsalar alƙalman ƙididdiga na baya-bayan nan daga cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta ƙasar Amurka, wato CDC, sun yi nuni da cewa cin zarrafi ta yanar gizo na da alaƙa da ƙaruwa a yawan matasa da ke kashe kansu suna yadawa kai tsaye duniya ta gani, musamman ma a Amurka da wasu ƙasashen Afrika. A Najeriya ma matsalar cin zarrafi, zage-zage, fitar da bidiyoyin tsiraici da yin ƙazafi a kafofin sada zumunta kamar su TikTok da Instagram ya ƙara kamari, inda aka samu labarin wasu mata da aka saki bidiyon tsiraicin su sun yi yunƙurin kashe kansu a lokuta da dama. Tunda ya manazarta a kan mu'amala da kafofin sada zumunta suka fara fafutukar wayar da kan matasa don samun mafita mai ɗorewa a kan wannan matsalar, inda za mu fara jin shimfiɗa a kan ababen da mu'amala da kafofin sada zumunta ke jawowa ta bakin wani ƙwararre.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. To, amfani da kafafin sada zumunta na zamani, wato social media, yakan jawo abubuwa da yawa. Wasu kaman yanda suke ganin cewa sakaci ne na iyaye, akwai sakaci na iyaye, saboda maganan gaskiya shine yaro baya girma a gaban iyayen shi. Ba abin da yafi karfin ka kwaba ba yaro idan yana har gaban ka, in dai ba aure yayi ya bar gaban ka ba, ko shi ma din ba barin shi zakai ba. Akwai abubuwa da yawa da zakai na hanyar ganin cewa ka jawo yaro a jiki, kana mishi nasiha, kana nuna mishi abin da yake da kyau da wanda baya da kyau, saboda gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. Abubuwan nan an dade ana yin su. To, kai tunda kana gani yana faruwa a nesa, a kullun yaro ya kamata a ce kana jawo shi, kana kwaba mishi, kana nuna mishi cewa kaza daidai ne, kaza fa ba daidai bane. So kai kokari kai abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba. Sannan zaki ga yara na yawan shiga irin group a TikTok din nan, suke ga mostly suna irin wayannan abubuwan live. So wannan live din daga nan suke samun mutanen banza, na zama friends, azin suna mu'amala tare da wasu, kuma baka san waye ne na kirki, waye ne na banza ba.
Na'am, ko zaka bada misali Malam Abubakar?
Akwai wani labari da nanji kwanaki ma zaki da suna da wannan group din da suke wayannan abubuwan na tsiraici. Duk yawancin wanda suke ta wannan group din suna da videos din junan su na tsiraici, wanda kuma abu ne wanda bai dace ba. Wani abu ne suke kaman za su yi alƙawari ma junan su ne ba za su saki ba. To kuma ita zuciya ba ta da kashi, wani na iya maka wani abu saboda kana da wani abu na tsiraici na shi, ko wani abu da zaka irin aibanta shi, ka je social media kai posting din shi, ka sa kuma ya shiga cikin wani hali wanda tsoron ko abin da iyayen shi za su yi mishi ko kuma abin da wani zai mishi ya zama tocciyo ya ji ya kai ga matakin daukar rai. Abin na gaba kuma ne na kan fadi a koda wani lokaci cewa a sa ma yara tsoron Allah, a nuna ma yara Allah tun suna kanana, a gaya musu ba me yi ba me hanawa sai Allah. So with wannan Allah zai sa mutum ya dace da akwai trade za ki gana ma yara ma ai Allah yana kallon ka, dole ba trade bane haka ne, a ka dinga gaya ma yaro ai in ni bana ganin ka kana abu Allah yana ganin ka, kuma Allah shi ba abin da ba zai iya mutum ba. So duk irin wayannan abubuwan ya kamata a ce ana jawo hankalin yara, ana sa yara a kai turban da ake dora yara kenan. To a kowane lokaci ne magana shi ne nake cewa tarbiyya kana yin ta ne a cikin gida, sannan kuma kana fita wasu na warware ta, to sai kai babu gajiya, kuma sannan kuma sai ka dinga hada da addu'a. Wanda ya san addini, ya san tsoron Allah, ya san tawakkali, babu yanda za a yi a ce ya dauki ran shi don wani tsangwama da aka yi mishi a social media.
To masu sauraro, kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da kwararriya a fannin ilimin yara a matakin farko kan wannan kalubale da yadda za a magance shi.
Sunana Dr. Hawwa Babura. A batun kalubale da yake damun mu a duniya, wanda zan ce ya hada duniya dan ba wai a Najeriya ko Afirka ba, an kuka lura za ku ga gabaki daya duk duniya muna da abubuwa na kalubale wanda suka yi kama sosai sosai. Kamar yanzu yanda ake magana akan cewar matasa suna yawan samun kalubale a harkokin wato kafafen sada zumunta, kamar yanzu ku ga yarinya ko yaro an sa mishi tsangwama wanda yake har ga kai ya dauki ransa ko ta dauki ranta. To ina so in kira ga wato iyaye da waɗanda suke da haƙƙin lura da yara ko matasa su san cewa gaskiya mun shiga wani zamani wanda dole, kamar yanda nake faɗa har abada, mu canje tunanin kwakwalwarmu akan yanda muke sada zumunci ko kuma yanda muke mu'amala da yaranmu, don yaranmu su san cewa mu iyaye kofa ce a buɗe ko da wadda take har abada, da za su zo a gare mu su kawo wani matsalolinsu kuma ba tare da mun yanke hujja cewa ai kai ne baka kyauta ba, ai da kai kaza da ba kaza ba, sai ya zama na cewa za su iya zuwa su tunkare mu da matsaloli a lokacin da suka fara fuskantar kalubale. Ba akasari yaran nan na zamani ba su da mafita.
To dokta, me kike nufi da cewa yaran zamanin nan ba su da mafita?
Yanzu yaran mu kamar yanda nake faɗa, akwai yanayi na zamani da ya zo mana kamar a iska ake shakar matsala, alal misali. To sai ka gani ba su da hanyoyin sarrafa kwakwalwa yadda za su samu walwala, su samu hanyar da za su samu mafita. Kamar mu alal misali a arewacin Najeriya, akasari ma ba a yadda da ganewar wai ciwon taba kwakwalwa na depression da ake faɗa ba, sai a zaci mutum a'a yana da hauka ne. Bamu ma zo ga kan ganewar cewa depression ba hauka bane, depression ba rashin tawakkali bane, depression ba dan ko ka rasa wani abu. Abubuwa na rayuwa sukan zama tsangwama a mutum a karan kanshi, ko kuma yana zama a cikin wani kalubale na harkar abokai ko kawaye ko a makaranta tsangwama, ko kuma abinci kanshi da kake ci da jikinka ko lafiyarka ba ta karba ba yana iya zuwa ya dakula maka harkar kwakwalwa. To kuma sai kaga babu therapy, babu inda zaka ka faɗi abin da yake damun ka, ya zama na a ce clinically ana karbe ka za a maka bayani a baka magani ka sha, ko kuma irin shawarwarin yanda zaka fuskanci kalubalen da rayuwa take zuwa maka.
Ko zaki bada misali,
uwa ta tsangwami yaro ko ta nuna ai ya gaza ko ta gaza, ai ga wani can yana kaza kai bakkai, aure a ce ke kin rasa miji, a tura yarinya ta je ta aure dan saboda ta wato rufa wata kafa ko kofa da iyayenta suke ganin ta gaza, kuma aure zo bai dore ba, kuma har ilau ta zo ta fuskanci tsangwama ta bi a matsayin bazawara a cikin society. To budurwan ma yaushe ta gama samun miji bare bazawara akan yanda al'adunmu suke da tsangwama akan zawarci.
Madalla dokta, wani kira zaki yi wa iyaye da masu aiwatar da doka na tsaftace yanayin amfani da kafofin sada zumunta a daidai wannan lokaci?
A gaskiya kiran da zan yi ga al'umma shine ku kawo wata mafita wadda a al'adance ba lallai an yadda da ita ko kuma an saba da ita ba, wace mafita ce wannan? Shine a fara samun mutane waɗanda suka yi ilimi akan matsalolin da suke dagula tunani da kwakwalwa. Kar ka zaci cewa wai ba tawakkali ko al'ada ba ta yadda ba, a'a, ba lallai ƴaƴa su je su fuskanci iyayensu da irin wannan matsaloli ba, saboda ba a ba su fuskar su je su tunkari iyayen nasu ba. To a matsayin ku na iyaye, in kun fuskanci yaranku suna ja da baya, za ku gane, ku neman musu wasu da za su iya bayyana musu abin da yake cikin zukatansu. Wallahi a da idan ƴata da nake da ita kwaya ɗaya ta tafi gurin wasu ta kai matsalolinta, sukan kira ni su ce da ni wance ga yarki ta zo ga irin matsalolinta, sai ni kuma in koma in zazzage ta kallon wannan jahilci da nayi a da. To ni ba wai makaranta na je ta wai rainan yara ba, a duniya ce ta koya min daga kuskure na da nayi, da kuma Allah ya taimake ni ya zama na cewa ban mutu ba, basu mutu ba, kuma har ga mun iya mu gyara tsakaninmu da mu'amalanmu, muka zo ga fahimta kyakkyawa.
Na'am, sai kuma Malam Abubakar, bari mu ji bayaninka na ƙarshe a cikin shirin na wannan lokaci.
To addini dai yana taka rawa sosai wajen ganin cewa an guje ma irin wannan abun. Abu ne da ya zama ruwan dare tun abinda muke jin shi a kasashen Turai, yanzu har ya dawo yana faruwa a Najeriya. Kuma mutane su ji tsoron Allah, bayan da za a yi a ce ka zo kawai dan kana da tsoraicin mutum, ko kuma mutum yayi wani abu, ka je social media kai ta zagaya, kai ta tsangwama mutum, ka sa kanka a cikin in kai ne haka ya faru da kai, yaya zaka ji? Tun wani ma ba ma na tsoraici bane kawai, haka nan kawai mutum yayi wani abu ko ba daidai ba, kaman kai you are perfect, sai a je ai ta tsangwama mutum in social media nan, in abu ya ta trending ba kaman mu ɗan Najeriya yanzu, har yanzu ya kai ga mutum ya shiga cikin wani hali na depression wanda ba zai iya fitar da kanshi ba, ya je dauki wani mataki wanda bai dace ba. Da fatan Allah Ubangiji zai gyara mana, Allah Ubangiji ya bamu ikon tarbiyyar ƴaƴa, kuma sannan ya shirya mana zuri'a 20 na gari.
Muna godiya alƙalman ƙididdiga Sanyuni da cewa kafofin sada zumunta na bada gudunmuwa matuƙa ga ɗabi'ar da wasu matasa suka dauka na kashe kansu, musamman bayan da suka fuskanci kalmomin cin zarafi sakamakon ababen da suka wallafa, ko waɗanda ma aka yaɗa faifan bidiyon tsiraicin su, lamarin da masana ke cewa dole ne a riƙa daukan matakan shari'a akan masu wannan muggan ɗabi'u, da ma kafofin sada zumunta da ke barin ana cin zarafin mutane. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla, yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki, tare da ni Hawa Umar. Duk da cewa hukumomin lafiya a Najeriya na kokarin inganta bangaren na lafiya, danganin an samu kiwon lafiya na bai daya da samar da kayan aiki da sauransu, sai dai kuma har yanzu bangaren na fama da matsaloli kamar haka: karancin kayan aiki musamman ma na zamani, karancin ma'aikatan lafiya da kauracewar da kwararrun likitoci ke yi zuwa kasashen waje da sauransu. Wannan yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da mutanen unguwar Sulumri da ke wajen birnin Maiduguri don jin irin matsalolin da suke fuskanta musamman a bangaren lafiya, inda suka bayyana babban matsalarsu na rashin cibiyoyin kiwon lafiya. Abokin aiki na Ibrahim Mustafa ya fara zantawa da wasu iyaye don jin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsalar.
Muna tare da baki a yanzu, musamman ma waɗanda suke wakiltan anguwan Sulumri da ke wajen birnin Maiduguri, yadda anguwan suke fuskantan rashin wato asibitoci da ma cibiyoyin kula da marasa lafiya. Daga ciki ina tare da wato wani uba, Mustafa Abubakar, da malama Aisha da malama Zara. Za su bayyana tare da kira da ma irin hanyoyi da zabi wajen ganin sun samu waɗannan cibiyoyin lafiya da shauransu. A to anguwan suna fuskantar matsaloli, musamman ma a yayin da iyaye mata ko nakuda ko ni jinya ya taso musu a lokaci guda, kafin a ɗauki marasa lafiya a zo da su zuwa birnin Maiduguri, suna fuskantar matsaloli. Hakan yasa suka buƙace da samar da cibiyan ba da kulawa ga musamman ma ko asibiti da shauransu. To da farko zan fara da kai a matsayinka na uba, wani kira za ka yi game da wannan hali da mutanen Sulumri suke ciki game da shanin kiwon lafiya?
Kira da zan yi ma gwamnati, alhamdulillah Allah ya sa sun sauraro mu a cikin wannan lokaci. Gaskiya mutane anguwan nan kin saka mai wuya a taimaka asibitin nan da kwararren lokitoci a kawo mu asibiti, ko ba kafin a gira mu ko irin rufa na emergency nan za a yi a yi, wanda za su iya su yi, wanda za su iya su yi duty in wannan ya tashi, wannan ya zo, wannan ya tashi, wannan yana nan, za su samu saukin rayuwa. Mu especially yaro abin shi je fadi a kasa ya ce bai san yana tare da wani abu ya bayatan abin da yake a wannan gurin da ya dauka ya ci ba. To kaga wani kuma bai sani ba, zaka ga tsakiyar dare ya tashi ana neman abin hawa babu. Kaman dafulan nan ma masu hannu da shudi, wani ma zai ya tare da shi za samu moto je ce moto ba mai. To ya kamata emergency da gwamnati ko masu hali da shudi ma ko irin moto taimakon nan su sai su aje a kofar lan a sanar a masallace duk wanda wannan abu ya tame shi irin emergency nan suna dinga taimakawa na kai su asibiti.
To barana dawo gare ki malama Aisha, shin wani karin aske zaki da kuma wasu shawarwari da zaki bayar duba da halin da al'umman anguwan Sulumuri suke ciki?
Kira daidai zan yi musamman ma ga kiwon lafiyan kenan asibiti, domin asibiti yana da amfani sosai ga kowane rayuwar dan adam, dan saboda wani cuta na damun ka kadan ko kemis ko asibiti in yafi karfin wanda yake kemis zai iya ce maka ka je asibiti. To kaga ba a da abin za a dan tunkare shi wannan cutan kafin ma har a zo ga asibiti, kuma musamman amai da gudawa cuta ne wanda yake saurin kashe mutum in bai samu taimakon gaggawa ba, wanda kuma zaka ga tunda babu asibitin wasu suna dan hada kaman gishiri da siga kamar ORT kenan. Da a rashi zaka ga kowanne ma saboda babu ko yana birnin zai dan hada gishiri da siga ya bawa yaro ya sha, amma cutan amai da gudawa ya wuce wanda za a yi masa wannan treatment din a gida. Ya kamata a samu asibiti, musamman asibiti. Idan aka samu asibiti kaga kuma in an ce za a asibiti to dole sai an samu hanya, sakamakon hanyar da za a kai sannan gwamnati ta ma za ta kai kayan aiki za ta samu saukin hanyar zuwa ta asibiti, sannan a kwararrun likitoci, sannan kuma ka muka zo maganar makaranta kaga ya'yan na wannan Sulmuri, ya'yan anguwan Sulmuri za su samu su yi karatu. Kaga yaro baya manta da tushen shi,
gaskiya ne,
tashi ya san wahalan da ya sha, ya san rayuwar da yayi, zai kokari ya ga to dalilin sa zai ce zai kawo canji. To ni dai kira da zan yi wa gwamnati shine ta duba wannan anguwa da ido rahama, musamman kuma da wannan cutar da ta shigo shi kuma wannan cutar dama an fi samun sada muna sakamakon ko ina ka je danye yaro zaka ga abin shi ya fadi a kasa ya dauka kasa danye ya ci bai san tare da wani cuta ne a jiki ba. Kuma rashin asibiti in yaro ya fara amai da gudawa kafin ka zo, in baka da kuɗi ma kenan, kana da kuɗi ne aka iya yin magana a kawo ka kafin ka zo nan cikin gari ka zo Umoru Shehu ko General lokaci ya riga da ya kure. Kira da zai yi musu shine sai a kawo kwararrun likitoci, sannan kuma a bawa waɗanda suke kaman wanda suke na majariya dan bubbude musu irin kananan kemis haka a cikin anguwoyi, saboda idan wani abu ya faru a samu a je kemis din a dan yi musu taimakon gaggawa idan ya gagara kafin nan kuma sai a kai su.
Haka kuma wasu mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan batu.
To bara mu koma ga al'umma anguwa, musamman ma waɗanda suke kira ga gwamnati da ta shiga lamarin ciki adda hakimin anguwan wanda yayi bayani ta harshen Kanuri. Haka zalika mazauna anguwan sun bayyana cewa daga Sulmuri din zuwa birnin Maiduguri su je da mai jinya akalla suna kashe 500 har zuwa 800 kamar yadda wata mata ta bayyana.
Kamiya mu kashe kusan 700-800 irin su general irin su nasifan wannan kam yafi haka ma. To kaga wani mai karamin wanda bayyana kuɗi kuma yana dan tunanin yaya zai yi, to sai a dinga dan bada maganin gargajiya.
Kirman kaman da bika bunya da maka kai kamula ganala suro isha zamzu isa umali lidan gurodun wa baraza moto manyen fandin da nafe magonyo luyana kamun makala da yin sombo har suka gwamnati an godon yin marti gwamnati a kungiya gare an da bana jin mamema bana kala da manyen litari manyen.
Gaskiya muna da ma karancin makaranta har ga Allah, da muna da yara da yawa a cikin anguwa da ba sa makaranta, muna bukatar mu ga an mana makaranta da kuma taimakon asibitin.
Duri mu an turale zai wasu rungura din ganan zai duri kam duma mai umbe.
To a takaice dai kamar yadda yan anguwan suka bayyana, haka zalika daga cikin yan anguwan akwai masu anguwa irin su Akimi da shauransu, wasu su sun yi magana ta harshen Kanuri. To muhimmin abin da dai suka faɗa akai shine suna bukatan gwamnati da ta kafa cibiya wato na samar da lafiya kamar a ce asibiti, saboda anguwan suna da al'umma da dama. To ba wannan asibitin yawanci idan aka yi jinya to suna fuskantar matsala, kuma daga can Sulmuri din zuwa birnin Maiduguri suna fuskantar tsada yana kai kudin mota 800 da shauransu. Haka zalika kuma duk da ma dai matsalolin nasu sun bayyana akwai matsalan rashin makarantu. To babban abin da yake damun su yanzu a Sulmurin shine wato rashin asibiti, suna fuskantar damuwa sosai. Hakan yasa suka buƙaci gwamnati ta shiga lamarin duba da yanzu sun samu ci gaba da zaman lafiya da wumimmiya, ba su da matsalan komai, amma matsalan su ko shine ba su da cibiyar lafiya kula da lafiya. wadda gwamnati ta kai musu wutan nefa da shauransu, amma wani cibiyar lafiya ne da yanzu haka ba su da shi. A takaice dai jawabai da suka yi ta harshen Kanuri kenan. To bara mu koma gare ki Malama Zara, shin me zaki ce game da wannan al'amari na bukatan da al'umman musulmi suka yi na tabbatar musu da cibiyar lafiya?
To kaman yanda kai bayani, gaskiya abin na da ciwo kuma akwai matsala gaskiya. Kaga idan ka kula a cikin unguwa a ce wai ba asibiti, gaskiya ba karamin matsala bane ko kuma ba karamin tashin hankali bane. Ci idan mace ta fara nakuda daga nan unguwan Silimiri har a dauke ta a ce wai nan har cikin Maiduguri ka zo cikin unguwa, ko kuma dai nasi home ko kuma general ko kuma dai Umaru Show da dai sauransu, kafin nan ma a zo kaga idan a ce nakuda in har mutum ya zo da karan kwana
ba shi ka
amma abin da zai faru kafin
tafiyan da yawa
kaga akwai sakanin akwai nisa sosai akwai tazara. To kuma in Allah ya sa da yake ba za a rasa masu hannu da shuni a cikin unguwanni ba, ba za a rasa yan siyasa ba, ba za a rasa yan majalisu ba, za a kira su da babban murya. To kaman yanda zaka taimakawa ƴan uwanka haka zalika su kuma suna da haƙƙi akan su da za su dube su da idan rahama su ji koken su da kunnan basira.
To malamai sannunku da kokari, musamman ma kaman yadda kuka bayyana bukatan ku a unguwar Silimiri, to Allah ya sa ayi maganin wannan.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku, musamman abokin aiki na Ibrahim Mustafa, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New Karo. Jawabin mu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew sura 25 aya 31 zuwa 40. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba, amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da zaka yi ka yi dan Allah, ba zaka yi dan mutum bane, domin sakon mukwanmu daga wurin Allah yake. Ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a, idan kayi mai kyau zaka gaji mulkinsa, in kuma kayi mumuna ba zaka gaji mulkinsa ba. Zai bawa kowa sakamakonsa bisa ga abin da yayi. Wannan wurin ya nuna mana a ciki, yace mana duk abin da muka yi wa mutum dan Adam to shi muka masa. Yace in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku, lokacin da bai da abinci mun bashi abinci, lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura, lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha. Duk irin wayannan ayyuka in ka ma dan Adam ne to Allah kake masa. Saboda haka ina kira ga al'umma na Krista da na musulmi da kowa da kowa, kai duk abin da zaka yi kai wa dan Adam ba dan shi bane, to dan Allah kake masa. Saboda a ranan karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakon sa. Idan ka aikata mumuna zaka samu mumunan sakamako, amma in ka aikata mai kyau zaka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah. Saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukan mu mutuna mu yi ma dan Adam alkhairi, ranan karshe za mu samu sakamakon sa. Salamu alaikum.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.